Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu kamar yadda aka saba a jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Raro a yau Talata 3 ga watan Janairun shekarar 2017, zamu ci gaba da magana ne a game da harkar ilimi kamar yadda aka saba duk ranar Talata.
Inda a makon da ya gabata muka waiwayi inda aka kwana game da sa'in sar da ke tsakanin malaman makarantar Niger da gwamnatin kasar da aka ce sun samu matsaya yanzu.
To shin masu ruwa da tsaki a maganar ilimi suna ci gaba da magana a zauren mu na muhawara wanda muka faro a makon da ya gabata. Shin me suke cewa musamman game da maganar tantance malaman boji bayan kullayar jejiniyar da aka yi?
Ya kamata a ce eh aka hudu tsaye aka bincike wanda aka ga dai kawai akwai matsala, bisa kan sai a kire su su zo su bada bayani. In mutum ya kasa bada bayani dole ne abu ka misal da mu babu goyon bayan waɗanda aka na ana ɗauka albashin su aka ƙarya, babu wanda zamu ma goyon baya, babu wanda bai zo akan ba akan kaida ba aka dauke shi wanda ba musu goyon, amma waɗanda suke aikin tsakani da Allah suke cikin doka da oda, ya kamata a ce an yi musu goyon baya saboda su shiga cikin wannan aikin nasu su samu hakkin su gaba da kamata.
Haka kuma za mu karanto amsoshin ku game da tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku, shin a ganin ku ta wace hanya za a bi don ganin yarjejeniyar da gwamnatin jamhuriyar Niger da malaman makaranta suka kulla ta dore?
Sabon farko daga Tanimu Inuwa Zangon Buji yace assalamu alaikum, shirin yau da gobe shirin matasa. Hakika wannan hanya ce mai saukin bi, hanyar kuwa ita ce gwamnatin Niger ta dinga biyan malaman makarantun hakokinsu akan lokaci. Shi zai kawo ƙarshen takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Niger da kuma malaman makarantun kasar, saboda yawancin malaman makarantun da albashinsu suke ciyar da iyalansu kuma su biya kuɗin makarantun ƴaƴansu. Yau da gobe da fatan za a tashi lafiya.
Sai baba Abbas Erdola Funtuwa yace na farko albashi akan lokaci, sannan a nema musu mahalli mai kyau saboda malamin makaranta duk matakin da ka zama shine sila.
Sai kuma Shehu Adamu Rajau yace dorewar wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin gwamnati da malaman makaranta a Niger ya ta'allaka ne da rike wa juna amana. Ita dai gwamnati da tabbatar ta cika alƙawarin da ta yi, su ma malaman su bayar da haɗin kansu ta hanyar yin duk abubuwan da aka yi alƙawarin za su yi. Matukar aka yi haka to shikenan an gano bakin zaren warware wannan matsala. Ilimi gishirin zaman duniya, Allah ya ba mu ilimi mai amfani.
Sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace assalamu yau da gobe, kwana biyu ina fatan na same ku lafiya. Hanya da za a bi don yarjejeniya tsakanin gwamnatin Niger da malaman makaranta ita ce kowa ya riƙe gaskiya, su malaman su yi aikin su tsakanin su da Allah, ita kuma gwamnati ta rinƙa biyan su kowanne wata ba wai sai an tara wasu watanni ba. Ku tashi lafiya.
Sai Naziru Abubakar Sabagu Sau yace yau da gobe, a gani na idan kowane bangare ya bi tsarin da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin gwamnatin Niger da malaman makaranta, da yarda Allah yarjejeniyar za ta dore har ta kai ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Sai Abdullahi Doran Baga yace yau da gobe, idan ana son yarjejeniyoyin da gwamnatin Niger ta kulla da malaman makaranta ta dore, sai kowane bangare ya kiyaye ka'idar yarjejeniyar.
Sai Amina Ibrahim M Maiduguri tace yau da gobe ikon Allah, hakika hanyar da yarjejeniyar da gwamnatin Niger da malaman makaranta suka kulla za ta daure shine a cikin su kowa ya rike alƙawari kar ya faɗi abin da ya san ba zai iya ba. Usman Kabara, Maryam Bugaje, Safina Tsodangi, ina gaishe ku.
Sai Sada Sa'idu Daura yace yau da gobe, ba kyau ba ga ɗakin gona yayi dai maganin ruwa. Hanya ɗaya ce za a bi don ganin wannan yarjejeniya tsakanin malamai da mahukuntan Nijar ta dore. Hanyar kuwa ita ce cika alkawarin da aka dauka a tsakanin juna, musamman biyan malamai haƙƙinsu akan lokaci da sama musu aikin yi. Yin hakan zai sa yarjejeniyar da suka kulla ta dore kuma a samu ilimi mai inganci a Nijar.
Umar Tijjani Safari yace yau da gobe hakika abu ne mai kyau irin wannan yarjejeniya ta dore, amma kuma dorewar ta ba za ta tabbata ba sai da mutunta alkawari da kuma gani a ƙasa akan yarjejeniyar da aka cimma.
Sai Fatima Abdulsalam Dambam tace hakika yau da gobe ni ana wa ganin shine kowa daga cikin su ya rattaba hannu akan wannan yarjejeniya da aka kulla. Kada kowa ya warware bangaren gwamnati da bangaren malaman makaranta. Ta haka ne kai wannan yarjejeniyar za ta daure. Yau da gobe shirin matasa a tashi lafiya.
Sai Bashir Kabir yace salam, ta hanyar cika alkawari da gaskiya da rikon amana idan an yi wannan to yarjejeniyar za ta yi armashi.
Sai Inuwa Abdulmalik Unguru yace salam yau da gobe, hakika yarjejeniyar da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kulla da malaman kasar za ta dore. Muddin gwamnatin za ta kula da haƙƙin malaman kuma su ma malaman za su kula da aikin su tsakani da Allah.
To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @a_muktar yace gwamnati ta yi kokarin yin wani abu daga cikin abin da kungiyar malaman suke bukata, ta haka ne za su yarda abin ya daure.
Sai @kbashir01 yace yarjejeniyar nan tana bukatar a yi gaskiya tare da cika alkawali domin samun ingantaccen ilimi a Niger.
Sai daga karshe @msgarinrijiya yace ya zama dole kowane daga cikin su ya rike alkawari tare da cire son kai al'amuran sa. Yin haka ne kawai zai tabbatar da dorewar ta. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. To yanzu ga cigaban tattaunawar wakilinmu Yusuf Abdullahi daga Nijar tare da masu ruwa da tsaki a game da harkar ilimin Nijar.
Ya kamata a ce in aka hudu tsaye aka bincike wanda aka gade kawa akwai matsala musu kan sai a kiri su su zo su bada bayani. In mutum ya kasa bada bayani dole ne abu ka mishi sanda. Mu babu goyon bayan wa'anda aka na ana ɗauka albashin su akan ƙarya. Babu wanda za mu ma goyon baya. Babu wanda bai zo akan ba akan ƙa'ida ba aka ɗauke shi wanda ba musu goyon. Amma wa'anda suke aikin tsakani da Allah suke cikin doka da oda, ya kamata a ce an yi musu goyon baya saboda su shiga cikin wannan aikin nasu su samu haƙƙin su gaba da kamata.
To bari mu ji irin martanin da hukumar tahalsiya za ta mayar a game da wannan al'amarin daga bakin mataimakin shugaban hukumar Salisu Ubandoma.
Wannan zancen da na jima da nake jin shi a radio mai jini, mutane da dama sukan yi wannan zargin halsiya alhali cewa da mutane ya kamata su gane da halsiya ba ta hanawa ba ta sawa. Ya kamata a gane mu aikin da muke halsiya muna bincike, bayan mun ƙara bincike mu yi rahoto. In muka yi rahoto mu aika ma shugabanni, suke da yuka suke da nama, suke ce a yi suke ce a bari. Harsiya ba ta sakamako. Ya kamata muna su gane wannan zancen, mun ji mana gani shi su gane wannan wajen. Bisa ga wannan zancen na ƴan kwantaragi mun yi rahoto muka aika, kenan mu bakin da muka aika rahoto aikin mu ya ƙare. Wa'anda ke da yuka da nama suna waje guda, kenan a nemi in amma akwai tarnaƙin kamar da kika faɗi a nemi tarnaƙin wani waje ba wajen halsiya ba. Ya kamata a gane wannan zancen, mun ji wa mana gani shi.
Isufar zuka bayanan mataimakin shugaban wannan hukumar ta halsiya na nuna cewa tamkar yuka da nama na bangaren gwamnati. Da kuka gano wannan al'amarin ko kun tuntubi ita gwamnati game da waɗannan matsalolin da kuka fara cin karo da su?
Kun tuntubi gwamnati hanya ministoci masu kula da makarantun ne, tunda su ne kamar gungu na huldanmu kai da kai. Don ka da mun ka kire su sun ka ce su zance ba hito ba daga wajen su. Haka sun ka ce mana su ma ba su sun ka ce ayi ba. Kuma ba su san ko wace ai ba. Yawa, waton dai bariki Nijar sai dai alhamdulillah. Mun ka kama hanya mun ka ta halsiya. Shi wannan da ya magana yanzu Ubandoma Salisu Ubandoma ya tarbe mu da hannu bi cikin girma da arziki. Mun kai zance wanga abin da ya hodi. Wallahi haka ya kwatanta mun da shi da mutta abokan aikin shi. Tunda shi ya jagorancin committee wanda ya wannan bincike. Yace muna su bakin su bincike dai da sun ka bada ba don sun kare shi na ba. Tunda an ce na jihar Zandar ba a ida ba. Za a koma aika wata tawaga wadda za tana ta kara bincike don halsiya bata gamsu ba da aikin da an kai Zandar. Tana tsammanin akwai tangarda. Kenan in ma tana da gaskiya in ma bata da, ita dai ta kwatanta aikin ta dai bata kare shi balle ta ce ai aiki dishi. Bai kamata yin wani da wannan sakamako ba da bai karkara ba. Sannan ko da mun ka tayi ya gwada mana takanisan wanda annan suna aiki har yanzu ba su ida ba bisa kan wannan bincike. Su takarda ka ji halin cikin halin da sun ka ba Prime Minister ita. sun kace yanzu can a tai abin tika su ba suna ba. To mu ministoci masu kula da hakim sun ce ba suna ba. Mun zo halsiya da tai takarda ta ce ba ita ce ba. Yanzu abin da ya muna saura premier ce tunda shi an kai ka ba takarda. Can za mu na mu shi in shi na ba da umarni to tana ba a faɗa min cikin gaske abin da ake ba game da yarjejeniyar da an kai da kuma wannan abu zai gurbatar da al'amari nan zuwa gaba in ba a yi hankali tunda ana ga ci da hakin ubannin yar da uwayen rama malaman makaranta da sun ka ba da kansu da ba su dan tukuti amma muna da wani zato babba dan kowane sai mun koma halsiya binciken da mun kai lalle shi president din committee mataimakin president na halsiya shi ya hada hannu shi amma har yanzu muna zaton cewa sai mun koma halsiya akwai abun da yalla bai sani shi ko kuma bai hada mana ko kuma dai ko kuma ba mu iya bayyana sai mun yi bincike
me kuke shakku
muna shakkun wani bangare halsiya na da hannu cikin wannan aikin saboda shi homon raid abun da yace tunda shi ya ce muna shi baki abun da sun kai sun aika takardu amma ba su ce ai aiki da ita ba kuma ai ba su ƙara aikin ba da sun ka ba takarda da sai su ce kai da rin ce maka barikin Niger kana iske mutum bi cikin biro guda zaman bis table guda bisa aiki guda da an ka ba su wanga shi ce yamma wanga yace gabas to tana cikin harsha din ma yalla haka an kai shi wanga ban Allah kaji abin da ya faɗa mana yace shi ba su ci a yanka ba amma mun yi ta bincike mu yanzu muna tsammanin wanga aikin ta'adda da aka yi malamin makaranta tsakanin premature da harsha din nan da yana ko yanzu sai mun bincika in mun ka samu labari mai haske to mu ba mu zurin ciki kudi muka yi lalle mun ga tabbata muna faɗa abin da muka so gare su kawai in ma ba su faɗa mana waye ajayo yanzu talibiri har an ba da umurni cewa duk wanda bisa halsiya list din nan ta halsiya abiya su ana nan kasan muna huci yau a gare nan da nan an ka faɗa ma hukumomi na sama an ka ce wanda ba da umurni nan na abiya ɗin halsiya da a can a tsaida yanzu an tsaida
Bashir kaka ya kake ganin gwamnati za ta tunkari wannan al'amarin na ita hukumar ta halsiya muddin ana gudun kar a sake koma gidan shi noman goshi
ya abinda gwamnati ya kamata ya kawo da dace da harin in aka bincike aka tsaya aka gani waɗanda suke cikin ka'ida ba matsala a gare su waɗanda ba su cikin ka'ida a ba su damar lokaci inda za su zakkuwa su ba da bayani abun nan da ake gaya musu gaskiya da kokariya in suka kasa ba da kare kansu lokacin sa dauki matakin da dauka amma fata yiwa kana aikin ka kana biskan ka'ida an yi bincike wanda yake da kurakurai a hoto har duniya ta sani a ce kana cikin hali wanda ba na gari ba kaga ba ya da dadi wani abun zai zama zai taba rayuwarka har illa masha Allah tunda wani in ya gane wani ba ya gane kenan shi amma harin muke hata ya kamata a ce wannan binciken aka ajaye shi in aka jaye shi aka kai inda ya kamata a kai shi wannan mutanen da in wani inspector ne in wani wade ne wanda yake musu goyon baya in kuma mu shidin lakon da aka sani sai a kire su a ce to kun gani ga abun da ake gayya wanda ba daidai ba suka gare ku ku zo ku ba da bayani in ba su ba da bayani ba Allah shi abu ga santa iko
to bari mu shi ko akwai wata dama ga hukumar ta halsiya na sake duba wannan rahoton daga bakin mataimakin shugaban hukumar Salisu Ubandoma
duk cikin ayyukan da muke yi halsiya ba mu taba kiran bayan an yi rahoto a kira mutum a shaida mishi kamar yadda ake yi ga inspection ko kuma yadda ake yi ga audit ba cikin al'adunmu ba ne idan dai aka yi saboda ba mu ne ƙarshe ba aikin halsiya ba ƙarshe ba ne ya aka yi shi akwai wanda za su ƙara bincikawa su diba su gani kamar duka cikin mahi yawa aikin da muke yi wanga aikin muna iya mu yi haka nan kin saboda ganin cewa da ba ɗaya yake ba da saura dosiye duka da muka yi amma ba a yi shi ba wannan za mu yi shi idan an ƙare duka har zandarkin da maganar da komi da komi
ko da yake lokacin yana hararren mu ba san abin da za ka faɗa ba daga ƙarshe kafin mu rufe wannan tattaunawar
lokacin da mun kai gamuwa da su sun ce muna sun hiddo wata takarda za su aika ma
ita
hukumar ta halsiya za su aika ma inspectorori su ce musu to su tattaro takardun hujjoji na cewa annan malaman makarantar da an ka ci da hakkin su da an ka zalunta akwai su da gaske sannan su aiko ma hukumomin jiha tunda inspector na karkashin ga director regional su kuma hukumomin jiha su aiko ma ministeriyoyi ne masu kula da karanta suwa ministeriyoyi su aika ma halsiya halsiya ta dauki wannan takardu ta gwada su da waɗanda aka gareta wanda adda gaskiya a maida mai biye shi wanda bai da gaskiya yanka nashi ya tabbata mun ka ce wanga shi ne ya kamata ku yi kamin ku yanke biya bai kamata ba yanzu inda hukuncin wagga swata yankan kaina ana cewa sai an yanke maka kai yannan a tai abinci ko a ga in kana da gaskiya ko in baka da
Bashir me zaka faɗa da
gaskiya wala isu idan fa'inci abu da vice president da halsiya ce zancan aba mutane dama ta kare kansu ya ce kawai ba su saba da haka ba amma abu ne wanda yake yiwa to da me ba a yin shi kai ake ba da sakamako saboda ko aikin da sun kai sakamako za su kaiwa hukumar da ya kamata ta yi bincike ya kamata a ce ta samu bangare guda ga binciken da Halsiya ta bada bisa kai da abunda su kuma waɗanda aka tuhuma aka ce ga su ga ra'ayin da suka bada dan saboda su san wacce hanya ce ka bi ai hudo gaskiya da ƙarya kenan ya kamata lokaci bai yi nisa ba a dawo baya wannan mutanen wanda ake di a kace musu albashi ko a hana su albashin su a bari su duki albashin su sai lokacin da Halsiya ta kare wannan aikin ta yi bincike aka ba su dama suka kare kansu Allah shi daga ba a san wace hanya ce kamata ai maganin wannan matsala
to duka anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko da akwai Isufu Arzika shugaban hadakar kungiyoyin malaman makarantun boko da ake kira Cozi Niger sai kuma Bashir Kaka babban magatakardar kungiyar malaman makarantun boko da ake kira Sinian a madadin su da Nasiru Tankari da hada sauti ni Yusuf Abdullahi nake cire ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa
Yanzu muna tare kai tsaye da Idi Abdu, wani malamin makaranta kuma mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum a Jamhuriyar Niger.
To assalamu alaikum malam Idi, na gajiya.
Alaikum assalam, alhamdulillah.
Assalamu alaikum, sannu da zuwa. Assalamu alaikum.
Yawwa. To madalla, yawwa muna magana akan wannan abu na maganan yajin aiki a tsallen sama da ƙasa malaman makaranta da su ƴan Jamhuriyar Niger da gwamnati ne. Wannan yarjejeniya da aka cimma a matsayin ku na masu fashin baki ta yaya za a ga ta dore saboda a ga cewa kowane bangare ya yi abin da ya kamata.
To madalla ka san babban matsala a ƙasar Niger ita ce zancen kaga duk mutane abin da suka faɗi zancen cika alƙawari da mutunta yarjejeniya. Mai yawa gwamnati ne baya cika alƙawari baya mutunta yarjejeniya. Shine ya kamu cikin wannan halin. Kuma in ka diba da in ka shurari mutane makaranta a ƙasar Niger tana cikin wani mugun mawayaci. To kaga sai aka maido zancen nata kamar zancen albashi. Bai ma zance bai ma taso ba a ce kayi aiki ba a baka ba albashi wanda ba ma sai kayi kokowa bane ya kamata a baka. Duk wanda ya aiki ya kamata a bashi albashi. Babban matsala ta makaranta a ƙasar Niger. Ingantaccen ilimi shi kuma ba a samun ingantaccen ilimi sai an samu malamai horarru. Da abin da ake koyawa in yana da inganci. To kaga yanzu mun washi gari kaf ana wasa da hankalinmu duk matsalar makaranta a ƙasar Niger an maido ta bisa albashi.
To kai a ganin ka ina ne matsalar take?
A biya ka ba to yanzu inda sun ka abaka yanzu an yanje ne ina tana muku wata uku aka yi na banza do. Aka yi yajin aiki duka wannan watan uku da aka yi yajin aiki. Kusan karshen zuwa hutu ne na bayan wata uku ne aka yi wa gajiyar yanje ne. Da aka yi yarjejeniya mutane suna tsammanin hankali ɗan ƙasa ya kwanta kuma daga baya sai wanga rahoto na Halsiya ya kace tekuci. To sai yanzu a wata ƙasa ce a duniya za a ce bariki ba a san ba yawan malamma. Abin yana da matsala mana kenan bai kamata ba a yi wani tekuci bisa haka. An yi yarjejeniya kuma su wannan maluman ba su suka dauki kansu da kansu ba.
To kai kana ga ina matsalar take? Malam Idi kana ga ina matsalar take? Gwamnatin ce koko su malaman ne da su aka dauka koko wanda suka dauke su? Ina matsalar take?
Matsala tana wajen gwamnati ne.
Me yasa ka ce haka?
Tunda abin da yasa nace tunda ma'aikaci ai bai daukan kanshi da kansa. Gwamnatin dai take daukan ma'aikaci. Gwamnatin dai take biyan ma'aikaci. In gwamnati ta yi tsari wannan na yaudara kenan da ita ce. A bisa wannan fannin babu wani mai lahani sai gwamnati tunda gwamnati take dauka gwamnati take biya kenan zancen wani ma bai taso ba. Duk wani rudani da ake duk wani lumba-lumba da ake wannan yana bisa wuyan gwamnati. Gwamnati ce take wannan abu.
To kila kuma ai wannan za su iya cewa ai ba wannan gwamnatin ba kila gwamnatin ba ita ta dauki aikin a wannan tana kokarin ta tsaftace abin in haka ne me zaka ce?
Shine ai in ma a ce ta bayan ce ta yi ai ita wagga tana da hanyar ta sa abin a komo hanya ta adalci ko? kamar yanzu a dauki ma'aikaci wanda yake daukan kuɗi sau biyu. In ma wani yayi ai ba a horo da rishin abin da bai da kyau ko? To in ma wani yayi tunda su yanzu suka zo suka gani ai suna iya tsaye da shi. In ba su tsaye da shi ba, kenan lahani yana bisa kansu, baka kukan wani yayi, to wani yayi kai ko yanzu kai kake nan gurin shi ko? To kai dan me baka gyara ba? Kaga matsala in dai bisa wannan fannin ne haka nan ne matsala.
To yanzu misali a matsayinka na malami, idan aka ce maka malam Idi ta ina gwamnati za ta mutunta wannan abu, yaya za ta yi, wata shawara za ka bada?
Eh, shawara ai kowa san ta, arhar ce ma shawara.
To muna jin ka.
Na ɗaya dai in mutum ya yi aiki ya kamata a biya shi. Duka makaranta in dai suka yi aiki suka ƙare a biya su. Dan albashinsu ya kace ce ku ce. Ai, shekaru da shekaru muna da matsala, amma matsala wagga ta albashi ta yi ƙamari a wagga shekaru. Tunda akwai malumai wanda a wani lokaci suka samu wata biyu, to kai wata biyar babu albashi. Kai gidan wani ne kake, kai ruwa kake, kai iyali gare ka za ka ci da to me aka ce kai? Kenan na dai dama da abubuwan da muka sani a fanni na makaranta, gwamnati ba ta cika alkawali. Gwamnati sai ta ɗauki alkawalin da ta san ba ta cikawa. To kafin su yi wa gayyarjeje duka 'yan ƙasa sun ce to yanzu haka yarjejeniya a fanni nan na makaranta. Makaranta ba kayan wasa ba ne, ya kamata a ce kowa ya ɗauki abin da zai iya cikawa. Kenan na ɗaya in dai gwamnati kuma ya zama dole a kanta ta cika alkawali na biyan albashi. Inda gwamnati ta shahe wannan kwanto na albashi kuma duk wata ya kamata ta ba 'yan malumai albashinsu. Kuma ai akwai 'yan makaranta su ma wani allowance daga gare su wanda ya kamata a bada. Kenan duk kuɗi wanda yake da alaƙa da makaranta ya kamata yanzu gwamnati daga wagajeje ne da aka yi duk wata yan mutu wanda ya kamata a ba a bashi. In an kwantar da hankali bisa wannan yajin aikin, sai akwai babban matsala wadda wannan makaranta take fuskanta a ƙasar Niger. Ilimi ingantacce bai yayuwa sai da malumai horarru. Ilimi ingantacce bai yayuwa sai akwai yanzu in ka diba mu a ƙasarmu malumman kasi biyu ne. Akwai wanda ake ce ma 'yan kwantiragi wanda sun yi kowa yawa. Akwai 'yan dindindin. To ya za a yi a ce yanzu da ni da kai abu ɗaya muke koyarwa, kuma kai kana da jika 100 ni ina da jika 60.
To kila na fi ka kwali ne ko? Kila ka yi digiri ni na yi sakandare, kila ka yi sakandare ko na yi digiri dole ka kaga albashi ai zai bambanta ko?
A'a, ina maka zancen ba zancen digiri ba ne.
To na me ne?
A malumman na sakandare su kulu wanda abu ɗaya suke koya, guri ɗaya suke zama. Kuɗinsu ba ɗaya ba ne. Ɗan kwantaragin. Sakandare yake koyawa ba ya da kuɗi ɗaya da malami na dindindin na sakandare school. Primary malamin yake koya in dai ɗan kwantaragi ne. Ba ya da albashi ɗaya da wancan.
Ko yaya
kake so muna aiki ɗaya, muna da digiri ɗaya, kai ana baka abinda ake bani limki biyu ko uku. Yaya kake so kuma wannan 'yan kwantaragi sun yi kowa yawa. Kenan na ɗayan an ƙare wannan tetekucen. Sai an komo an soke wannan zancen na kwantaragi.
Kana nufin za a mai da su koma za su koma na dindindin ne kenan koko za a sauke su ne a ce a kuɗin da kila ake kashewa za su yi yawa? Koko za a mai da su?
Akwai tsari wanda ba yau ba aka wadi aka ce duka a mai da su na dindindin tunda sun yi shekaru suna yi.
Kuɗin da za a lura da su kuma fa? Kun yi tunanin haka?
To ai makaranta dama kuɗi ne mana. Makaranta tana cikin ingancin ƙasa fa. Ai kuma kaka wata babban matsalar tamu wanda ana so wani ne ya biya kuɗin makaranta, a'a gwamnatin ƙasa ita take biyan makaranta ƙasar ta in dai tana so ta ci gaba. Ba wai wani bane zai zo, ba wani ban duniya bane.
Eh, to amma malam Idi bari ya haƙuri da katse ka. Maganar makaranta da kake cewa gwamnati ya kamata ta taka tatin rawar, duk mai sauraron mu ga wanda ya san Nijar ko kuma ya san ina ne ko kuma ɗan ƙasa misali zai ce maka to ai bisa yanda bincike nuna muka gano cewa a Nijar karatu tun daga ka fara primary har ka gama secondary school gwamnati ta ce ka zo ka yi shi kyauta kuma dole ka je ka yi shi. To me kuma za a yi bayan wannan misali? kila akwai abin da ka gane wanda ba mu gane ba.
Na dai abin da ba gane karatun da abuwar wanda aka ce za a yi kyautar ba sai an yi shi ba. A fanni na makaranta, lokacin makaranta yana da amfani, yana da mutunci a yadda za a samu ilimi. Watan tara wani guri hudu ne ake, wani guri uku ne ake, mafi yawa yajin aiki ne ake. Na ɗaya kenan. Na biyu, ana haɗin kyautar to ta san kyautar abin da uwaye 'yan makaranta suke biya yau a ce kawo 20, gobe a ce kawo 40, jibi a ce kawo 100. Da tattafai an haɗi ne a wannan, amma a gaskiya a kyautar ba ce, don sai ka biya ne a yi. Yanzu tsarin ma yanzu an yi shi shekaru da shekaru, makarantar ta gwamnati ba ta yi ta. To, tunda makaranta ta rikice ya zai ta ba da ilimi.
To kenan dai, kenan kana nufin idan na fahimce ka, kana nufin ka ce Malam Idi, idan na fahimce ka
suna cikin makaranta mai zaman kanta.
In na fahimce ka kenan, da ake cewa kyauta ne kuma dole ka zo a yi shi din, magana kamar akwai siyasa a ciki, ke son ka ce mana?
Akwai siyasa, don ba wai ba kaf kyauta ba ne, akwai abubuwan da uwaye da suke bada.
Minista da muka yi magana da shi a wancan makon da ya gabata, ministan ilimi na tsakiya, ya ce mana dadiya muku yawa 'yan Nijar, kila shi sa ba ku a ganin kokarin da gwamnati take.
Dadiya mu yawa shi hudu haka.
Makon da ya gabata ai mun yi shiri da shi, mun tattauna a cikin wannan shirin.
Muna cewa an ce kyauta. Ai da tambaye shi kake.
To tambaye shi yanzu.
Shi lokacin da ya makaranta. Da yanzu daidai ne, haka nan ne ya yi. Shi a lokacin shi ne ya yi makarantar ta kyauta.
To.
A yanzu ya san ba kyauta ba ne. Akwai abin da uwayen yare suke ba dawa, ya san da haka nan.
To, amma misali Malam Idi, isa idan ilimi yana da mahimmanci, aini ina ganin cewa ya kamata a ce gwamnati sai kawai za ta kalli mahimmancinsa. Iyayen yara fa, ku in kun kashe kuɗi, isa za ku ji zafi. In malamai in sun koyar, isa za su ce dole sai an musu abin da kila ya wuce ka'ida da sauransu. Ba ka ganin duk waɗannan matsaloli ne da sai an tare, an haɗa kai kafin a iya shawo kan matsalar?
To, ka san makarantar ba sai akwai inda za a koya ba, kuma sai akwai malami ba? To, ai malami da inda za a koya, gwamnati ne take neman shi, ko? To, ai sai dole gwamnati ta nemi ingantacce, na ɗaya kenan. Na biyu, in gwamnati ta ɗauki malami, to kai an yi malami ya yi wata biyar ba a bashi ba albashi. Karatu zai koya, ko washi-washi zai koya ma 'yan makaranta. Ina tabbaya ka fi sabilillahi.
Karatu ya kamata koya.
Malamin wata uku, wata hudu, wata biyar ba a biya shi ba. Wani ya gudu ma ba ya mai yawa, ya bar ma makarantar.
Bari ya zo.
To, amma bai ma gudu ba, wanda yake da wata biyar bai ba a biya shi ba. To, in ya tahi gurin 'yan makarantar, wani karatu ne zai ba su. Karatu zai musu kotuna, zai yi yaran shi a gida ba su ci abinci ba.
Dole ya tuno da abinci.
To, ka gani,
babu makarantar koyarwa.
To, Malam Idi, Malam Idi, ba mu lokaci ya kare, lokaci ya kure mana cikin kila dakika ko sakan 30. Shin me zaka ce game da wannan yarjejeniya, me ya kamata a yi domin a shawo kan matsalar gaba daya a takaice?
To, yarjejeniya abin da ya kamata a yi da malaman, da gwamnati, kowa ya cika alkawari, kowa ya yi abin da yake ya yi. Kuma a huddasan rai, malumai su huddasan rai, gwamnati da huddasan rai.
To, mun gode sosai Malam Idi.
Ai, fi sabilillahi, dan makarantar kasar Nijar ta ci gaba.
To, alhamdulillah, mun gode sosai Malam Idi Abdu da ka samu damar tattaunawa, ka fede mana kowane bangare ga inda matsalar take, ga kuma abin da ya kamata. Mun gode
sosai.
To, haka yake. To, mai fashin baki kenan Idi Abdu daga jamhuriyar Nijar, kuma shi ma malamin makaranta ne wanda ko ina ya nuna mana ga inda matsalar take. Saboda haka, gwamnati in kuna ji, in kuna da gaskiya kun sani, mutanen gari da malamai in kuna da gaskiya kuna ji, kun sani ko ina sai mu tare mu gyara juna. Yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugaje da Safinatu Sada Sodangi,
to sai kuma ni daga nan da na gabatar muku da shirin tare da su, nake cewa a madadin Jilin Zazzarashin wacce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau, sai kuma Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live, ni Usman ɗin da ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe daga nan sashen Hausa na Murya Amurka Washington DC.
Ba ruwanta yau da malalaci.